أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومساء البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا قال لهم أكيد يسر يهدور وأن مسلاتي نا قال دنتي a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan maraice na Alhamis 22 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine 13 ga watan 4 a shekara ta 2023 na lissafin miladiya. Muna roƙon Allah maɗauki ya ƙara mana fahimta ya taimake mu akan fahimtar littafinsa da kuma aiki da abin da muka fahimta. A cikin abin da muka tsaya kansa jiya ko za mu tashi in faɗin Allah maɗaukaki a aya ta 78 a juzu'inta na ƙarshe, tunda dama mun karanta farkon faɗin Allah subhanahu wa ta'ala أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا. جزء إن مكتب أكنسا shine cikin abin da muke karantowa daga littafin Malam Sa'idi, yana cewa wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Su wadancan masu gudun su mutu, masu tsoron su fita jihadi, sukan makalewa wata shubuha da dama daga cikin abin da kullum mutumin da ya kibin maganar Allah, ya kibin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amran wa nahyan, to Allah ya kajarrabe shi da musibu iri-iri. Babba daga ciki itirazin nasa da bijirewar da yake yi ya haifar masa rashin yaqini, ya haifar masa mene rashin yaqini dangane da Allah, kuma ya toshe masa basira wajen fahimtar dangana alheri da sharri zuwa ina zai dangana su, sai ya rasa. Sannan kuma Allah sai ya jarrabe shi da musifar wani abu da yake kusa da shirka ko ita kanta shirkar, abinda ya shafi danganawa Allah ko wani Allah, abinda yake Allah ne kawai ya cancanta a dangana masa, ilman wa khalqan wa haqqan, ko ta bangaren ilimi, ko ta bangaren halitta, ko ta bangaren wani haƙƙi. Da haka sai ka ga mutum ya koma dogaro da camfe-camfe. Idan wani abu na alheri ya zo masa, ya ce wannan daga Allah ne, in ya ga wani mummunan abu ya zo, sai duba wanda baya so, sai ce kai ne ka jawo mana wannan. Musamman kuma in ana maganar sira'i da rikici tsakanin annabawa da mutanensu, to mutanen nasu sukan ce in wani abu ya zo ya same su marar kyau, sai su dangana wa annabawan, su ce wannan umarni ne da ka zo mana da shi, da wannan addinin naka da ka zo da shi kace daga Allah yake, duk shi ya jawo mana wannan musifar. Talaucin da muka shiga ɗin nan da rashin zaman lafiya, duk addinin nan ne ya jawo mana. To waɗannan matsalolin ta wannan gefen tatayyuri ne, kun san tatayyur? Camfe-camfe, dangana wa wani Allah tasiri a cikin wani abu na halitta, ta ɓangaren bayar da nasara ko kuma rashin nasara, a dangana wani abu na irin wannan abun zuwa ga wani wanda ba Allah ba, ko ya sa a dakata aikata abu saboda ganin wani abu, saboda raunin dogaro ga Allah da raunin tauhidi a zuciya. To idan mutum ya ƙi bin Allah, Allah yana buga zuciyarsa ya dora masa irin wannan jarabawa, sai kasa gane abin da yake a bayyane yake. Sannan nan abu ne cewa duk abin da ya samu mutum a cikin ka'idojin abin da muka sani na imani na kaddara, ko duk abin da ya same ka sawa'un na alheri ko na sharri, to duka da kaddarar Allah, da nufin Allah. Akwai abubuwa biyu da ya kamata a kula da su. Abinda ya samu mutum na musifa daban, abinda kuma yake aikatawa na ayyukansa, wannan ayyukansu sabbaba masa alheri ko sharri, shi ma wani abu ne daban. An gane? To wanda duk bai fahimci wannan ba, yana da kyau ya mai da hankali ya fahimci yadda lamarin yake. Akwai babin musifa. Musifa nan ana nufin tashin hankali, damuwa, ko yawwa. Akwai kuma abin da za a ce ya same ka na alheri. To duk abin da zai zo maka na alheri, imma ibtida'an wa imma sawaban, daga Allah maɗaukaki, to Allah ne ya tsara, ni'ima ce, falala ce daga gare shi. An fahimci abu? In kuma kishiyar haka ne, jarabawa, tashin hankali, musifa, to shi ma menene? Daga Allah yake kadaran, amma kuma sababinsa kai ne, aikinka ne da ka aikata mummunan abu, Allah ya jarabe ka da shi. Akwai kuma jarabawa da za ta zo ba tare da aiki ba. An fahimci abu? Ina so ku gane wannan abin yadda ya kamata. Yawwa, babin guda biyu ne. Akwai babin kaddara, wanda Allah maɗaukaki dama sawa'un abin da ya yarda da shi yake so ya amince zai ba da lada a kai, da kuma abin da ya halicce shi ne a matsayinsa na mai sarauta, mai iko, babu dama wani abu ko da baya sansa ba zai ba da lada, kuma bai yarda da shi ba, zai auku a cikin mulkinsa, to dole sai da saninsa, sai da ganin damarsa. To wannan gefe a babin kaddara sanannen abu ne. To akwai kuma abin da zai zo wa mutum na alheri, arziki ya karu, ɗaukaka ta zo wa mutum, ni'imomi dai ne da kullum ni'imar zaman lafiya ni'imar gida ni'imar yaya da sauransu wannan falala ce daga Allah take zuwa mutum to akwai kuma abinda in Allah ya so sai jarrabe ka saboda aikin ka sai a jarrabe ka to waɗannan abubuwan in ka saurari wannan ayoyi insha Allah zaka fahimci kowanne inda zaka sashi lafazin alhasana a cikin alqur'ani ya zo da ma'anar waɗannan ya kuma zo da ma'anar wancan menene waɗannan da wancan lafazin hasana an yi amfani da shi musamman a wannan wurin wannan ayat da muke karantawa abinda ake nufi da alhasana ba aikin lada ake nufi Allah madauki a cikin suratu al-an'am ya ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha to nan hasana da ake nufi aikin lada aikin alheri sakamako da za a ba mutum to amma a wannan siyakin da muke karantawa yanzu wa in tusibhum hasanatun an gane nan hasana abinda ake nufi alheri da ni'ima da Allah zai baiwa mutum na falalarsa ba aikin alheri da mutum zai aikata da yake da alaka da kasbi da ayyukansa ba ni'imomi ake nufi haka ma'ana in Allah ya yi maka ni'ima in kuma Allah ya jarrabe ka to wannan su ake nufi a wannan siyaki kar ka kawo zancen abba'atu wal ma'asi allati yaqumu biha al'abdu kasban wanda bawa yake aikatawa kuma kasbin sa ne aiki ne da zai yi da Allah zai bashi lada da sauransu wannan ba shi ake zance ba Allah sa kun gane tsakani da Allah an gane to mu karanta in mun zo tare da misalai la Allah abin zai bayyana sosai malam sa'ad yake cewa yukhbiru ta'ala Allah madaukaki ya kode ki bamu ga mu karanta fasar nassin ayar ba ko Allah madaukaki yana cewa wa in tusibhum hasanatun idan wani abu mai kyau ba lada ba idan wani abu mai kyau wani abun alheri ni'ima falala arziki abinci ko in ya same su ya kulu sai ka ji suna cewa hadhihi min indillahi wannan daga Allah ne ya bamu wannan wa in tusibhum sayyi'atun in kuma wata musifa ko wani mummunan abu ya same su ya kulu sai ka ji sun ce hadhihi min indik wannan kai ka kawo mana an gane na farko daidai ne ko amma na biyu me ba daidai bane na farko danganawa Allah falala ko da rahama da alheri wannan daidai ne babi ne na godiya ga abinda Allah ya yi mutum in yi haka ya kyauta amma na biyu danganawa wato mutum a ce ba daga Allah ba a dangana wa wani saboda kiyayya da shi ko makamancin wannan to wannan tsayyur ne shi ake cewa mene canfi yawwa nan sun yi irin abin da kamar da malam zai kawo mana abin da mutanen annabi Musa suka yi fa idza ja'atkumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun tayyaru bi Musa wa man ma'a idan wani abu na alheri kun gane shi ma alheri alhasana ba aikin lada ake nufi da za a baka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ba wannan hasana din ake nufi hasana da ake nufi ne mene duk alheri in ni'ima ruwan sama arziki zaman lafiya in yazo musu sai su ce lana hadhihi wannan haƙin mu ne mun cancanci a bamu in kuma musifa ta same su sai su ce wannan da Allah din Musa kai ka jawo mana wannan haka banu Isra'ila suka riƙa biyo wa annabi Musa wahala in Allah ya zubo musu da ruwan sama da alheri da dadi sai ce wannan ai dama mu ƴaƴan Allah ne Allah ya yi mana alƙawarin zai ban kun magana irin ta Yahudawa yawa suna faɗin su ƴaƴan Allah ne da haka shi yasa haƙƙin su ne Allah ya musu duk waɗannan abubuwa na ni'imomi in ko wani mummunan abu ya zo na jarabawa sai su ce kaga Musa da shi da Haruna da mutanen nan da suka zo suka ce Allah ne musu wahayi, duk su suka ja mana wannan musiba. Irin yadda akan samu mutane a lokuta daban-daban su rika danganawa addini laifin halin da suka shiga na wata matsala, za mu zo mu magana akan wannan insha Allah. An fahimci wannan? Qul, sai Allah bai wa waɗannan mutane amsa, ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ka ce kullum min indillah, dukkanin waɗannan daga Allah suke, duka daga Allah suke, kaunan wa qadaran, qada'an ko wa hukman, shi ne abinda ake nufi daga Allah suke. Daga Allah suke, ƙaddararsa ce, nufinsa ne, shi ya ga dama abin ya auku. Ku gane wannan, saboda wannan ayoyi guda biyu da ta gaba da za ta zo, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, ta ruɗa ko in ce ɗan bid'a sun ruɗa kansu dangane da yadda suka fahimci wannan aya. Masu kore ƙaddara su ne mu'tazila, suna kafa hujja da wannan. To kun gani, Allah ya ce alheri daga gunsa ne, amma abin da ya shafi sharri sai ce famin nafsika, don haka aikin ɗan adam ya fita daga cikin ne halittar Allah. Wannan shubuha ce, shubuha ce, domin ayar ba haka take nufi ba, kuma muhkamat da suka zo a wannan babin sun tabbatar da kishiyar abin da su waɗannan mutane suka tafi zuwa gare shi. Amma yanzu ba wannan gefen nake so mu tattauna dangane da abin da shafi babin imani da ƙaddara, yaya matsayin mu'tazila yake, wannan duk ba shi za mu shiga ba. Kun gane wannan zancen? Maganar dama su yaƙin ta yana magana akan musifa da bala'i da alheri in ya zo. Na farko ka fahimta, akwai abin da yake zuwa daga Allah na alheri, bi mahdhi fadlihi, tsantsar falala ce ya yi maka, shi kuma mummunan abu da zai zo maka tare da cewa daga Allah yake khalqan wa qadaran, shi ya halitta abin ya kaddara tun a lauhul mahfuz. To amma kai ne sababi sakamakon wani abu da ka aikata ko wani abu da ka ƙi barin sa bayan an ce ka bari. Ana ganewa? Yawwa, ma'ana sakamakon aikinka. Za mu zo mu ji insha Allah. Ku biyo ni dai a hankali. Qul kullu min indillah, fama li ha'ula'i alqaumi, me ya samu waɗannan mutanen ne? Shine wannan, fama li ha'ula'i alqaum, waɗannan irin mutane ne wannan? La yakaduna yafqahuna haditha, ba sa kusa da su gane wani zance. Ana magana bayyananniya, ƙuru-ƙuru take, amma su ba sa ganewa. Saboda me? Wannan saban Allah da ya katutu da ƙin bin dokar Allah ya sa musu hijabi, ba sa gane zancen Allah, ba sa gane zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce ma asabaka min hasanatin, kai bari ka ji. Malami suna ta tattauna akan wannan bamiri na khitabi da wa ake. Wasu su ce tunda an yi amfani da lafazin kafun ta khitabi kuma ta al-mufrad, to ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu kuma su ce na'am, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, amma al'umma sa ake nufi. Ko? Yawwa, wannan yana nan da yawa a cikin Alkur'ani a wurare da dama, tare da cewa kowanne kuma aka faɗa daidai ne, ba shi da matsala. Wasu malaman sukan fi so a ce a bar lafazin yadda Allah ya yi amfani da shi, a bar lafazin yadda Allah ya yi amfani da shi, sai dai a ce kamar nan wani lafazin kafun ta khitabi da aka ce ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to a bar shi cewa da shi ake. In ya so sai a ce in kuwa wannan shi ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa magana, fa min babin aula, wani wanda ba shi ba. Ya bayyana zancen ko bai bayyana ba? maimakon a raba abun a ce tabbas da manzon Allah aiki sallallahu alaihi wasallama shi kadai, ko kuma a ce shi aka faɗa lafzan amma ba shi ake nufi ba a ma'ana. In ka kula da wannan sai ka ga kowanne kamar ya dan ja gefe, ko ba haka bane? In ka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake, to sai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai laysa la yaqau minhu sayi'atu, baya aikata muna nan ayyuka ballantana a ce in wani abu ya same shi a ce fa min nafsihi, a ce shi ya jawo kansa, shi baya laifin ma, shi ma'asumi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kun gane abu? Shi yasa sai wasu suka ce to dama can asali kafun din da aka sa to ba da shi ake ba, da mutanensa suke al'umma ake. Kun gane? Kamar an fidda shi daga zancen. To kuma ya Allah ya amfani da shi din da lafazin magana da shi anan. To shi ne malamai suka ce a bar shi akan yadda yake. Ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da ba shi da sayi'a baya aikata miyagun ayyuka. An gane? Amma abin nufi dan a duba girman, a kuma fahimci girman umarnin Allah da hannun Allah. In umarnin Allah da hannun Allah sun yi girman da har manzon Allah za a gaya masa wannan sallallahu alaihi wasallam, to al'ummar su suka fi cancantar a ce da su ake. Ya bayyana zancen ko bai bayyana? An gane? Yawwa. Muje. Allah madauke shi, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, abin da ya same ka na abin kirki, abin alheri, to daga Allah ne. Wa ma asabaka, abin da ya same ka kuma min sayyi'atin, na wani mummunan abu, fa min nafsika, daga kanka ne. To kun ga wannan ai yana buƙatar bayani. Shin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zunubin da za a masa uquba a sakamakonsa? To shi ne malamai suka ce ai ana nufin an faɗe shi ne a babin, kamar da ake cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro. Haka ba Hausa yake cewa ko? Yawwa, domin aka tauna tsakuwa aya za ta ce to ga wadda ba ta taunuwa ma ta taunu, ashe ni karamar alhaki, in an tauna ni mutsike ni za a yi. A kun gane wannan? Don haka kenan khitabi ne lin nabi, wa in kana zahiruhu min haythul huruf wa tarkibil kalimat muwajjahan lin nabi sallallahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin al ma'na an al maqsud mene quwwatuhu. Ko da zancen a zahirin lafazin ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to al umma sa ake nufi. An bai an fahimci abu? Yawwa. Sai kuma a ce kamar da na ambata mana, idan wasu malaman suka ambata, ina tuna malam Uthaymeen abin da yake fifitawa kenan, cewa maimakon a ce wannan kawai shi kadai, ko a ce wannan shi kadai, to a ce ko da zancen nan asalinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi amfani da shi, aka kira shi, aka sa kafun ta mufradi, to abin da ake nufi shine al'ummar sa dan su ji tsoron in shi an gaya masa haka, to su suwaye a ce ba za a gaya musu ba? An gane abu? Wannan kuma akwai shi a wurare da yawa a cikin Al-Qur'ani, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da an san baya yi amma an yi amfani da mufradin aka ambata masa. Ko mun sha, ina jin muna yawan faɗin wannan a munasabobi da yawa muka kawo wannan zancen faɗin Allah madaukaki da yake cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Kaga idan akwai wanda ake sa ran zai aikata aikin shirka, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waje yake, ba shi a ciki, ko ba haka bane? Nesa yake da anasabta zancen shirka gare shi. To amma kun ga Allah ya amfani da wannan lafazi a nan, yace an yi wahayi zuwa gare ka, kuma an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo gabaninka. Wallahi Allah ya rantsuwa in kai shirka to ayyukanka gaba ɗaya za su ɓaci. Kaga an yi amfani da ka da wa ake? Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake. An gane? To amma shi kuma ai ba zai shirka ba, saboda zunubi ma baya yi ballantana abin da zai kai ga shirka da Allah madauki, shine shugaban masu tauhidi. Ashe me ake nufi? al'ummar sa ake tsoratarwa. In shi an ware shi an gaya masa wannan lafazi, to ya kamata ko in ce ya wajaba duk al'umma ta ji tsoro, manzon mu fa da yafi komai daraja ga irin abin da Allah ya gaya masa. Karkace zaka ci gyaran Allah. Anan ne dama ake samun matsala da wasu, sai su ga wannan lafazin wani ma zai iya cewa ai bai dace ma a gaya wa annabi wannan lafazin ba, sace annabi ya fi ƙarfin wannan lafazin. To matsalar ita ce bai duba waye ya faɗa ba, ko inda ni ne ko kai, dama ina waye isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙarfin wani malami ya faɗa masa wannan. To amma Allah ne ya faɗa, Allah kuma shi ne Ubangijin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shi ne mahaliccinsa, shi ya aiko shi. Kaga kenan kyakkyawar fahimtar da za ka yi wannan lafazi shi ne ka ce wannan Hausa da muka ambata ɗazu an tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. Haka kaga dai kenan tsakuwar ai an tauna ta, ko ba gane nan can ba, ma'ana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ba dan zai yi ba, an san ba zai yi ba, amma al'ummar ake nufi cewa duk mutumin da ya bari ya aikata shirka to aikinsa ya ɓace. Idan har za a ce aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya ɓace saboda shirka, to ashe ko wajibi duk musulmi a duniya ya ji tsoron shirka. Tun daga irin lafazin da aka gaya wa shugaban halitta wanda baya shirka baya saban Allah, amma kuma gun ba kuskure kul ka hararo cewa Allah bai kamata ya faɗi wannan ba. Ku gane wani abu? In bid'a mutum yake dama shi ne zai ce ya shiga tsaka mai wuya, ba wata tsaka mai wuya, abin sauƙin fahimta ne. Allah ya isa ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan, amma ɗan adam bai isa ba. Amma a matsayin Allah na mahalicci mai sa doka, shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma manzon Allah bawansa ne, ba wanda ya isa ya ce masa wannan lafazi bai dace ba. Babu rashin ladabi a ciki, an gane, domin Ubangiji ne yake magana da bawansa, ba bawa ne yake magana da ɗan uwansa bawa ba. Ku gane wannan zancen, wannan duk yana ƙara ƙarfafa mana zancen nan da muke na dole fa musulmi ya san bambanci tsakanin Allah mahalicci da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma kar a taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an gane? Yawwa, duk yadda za ka yi ka kiyaye harshenka daga ka taɓa wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin wato ka rage mutuncinsa ko wato darajarsa. Amma abinda Allah ya faɗa in ka tashi fassara shi, ka fassara shi a matsayin magana ce ta Ubangiji ba taka ba, wannan yana da wahala? Ba shi da wahala. Allah ne yake gaya wa bawansa idan ka bari kai kaza to kaza zai faru, bai farun ba ballanta na wannan abun ya faru, an gane? Amma kaga me ake nufi, duk wanda ba shi ba to ya ji tsoro, tunda shi a matsayin da yake da shi a gun Allah an faɗa masa wannan ba dan rage masa daraja ba, to ashe ko wanda bai kai shi ba ba wani abu ba ne ma dan an gaya masa wannan. Akwai wahalar gane wannan zancen da Allah? Na yi kuskure? Akwai matsala? To menene likitin ka gane wannan abu ta wannan siga? Yawwa, to wannan zance Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma yana nufin wa bayinsa, bayin Allah. Yawwa, don haka a ji tsoro a ga girman umarnin Allah. Umarnin Allah babban abu ne, haka umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abu ne. Ya tattara akan waɗannan abubuwa, a kaɗaita Allah a wajen bauta, sannan a bi Allah a umarninsa da haninsa, abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a umarninsa da haninsa. Bauta ta Allah ce, ɗa'a a yi ta ga Allah da manzon Allah. Ya bayyana? Ai ba rikici shi ma wannan. Yawwa. Duk mutumin da bai bi dokar Allah ba, ko Allah zai ce yace yaki, ko manzon Allah son yace yaki, ma'ana yace masa yayi yace yaki, to ya duk abin da ya same shi shine jawo kansa. Kuma duk abin da ya faru na matsaloli akan dan adam asalin sa rashin fahimtar wannan usulin da kuma rashin sanin yadda zai mu'amala da Allah madaukaki ta wannan bangare din, ya duba girman Allah, ya duba girman umarnin Allah, ya duba girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin darajar da Allah ya bashi, ya duba kuma girman umarni ko hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In mutun zai kalli wannan lamarin ta haka, wallahi musuluncinsa zai kyau, kuma zai samu matsala ba. Tauhidi a kadaita abauta Allah shi kadai, amma duk umarni na Allah da na manzon Allah wajibi a bi shi. An gane wannan insha Allah. Mu je maganar malam. Sai ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sai ce wa arsalnaka lin-nasi rasula, mun aiko ka ne a matsayin manzo ga mutane. Mun aiko ka ne a matsayin manzo ga mutane. Wa kafa billahi shahida, Allah ya isa shaida akan haka. Ma'ana in ana neman shaida, to babu shaidar da ta kai shaidar Allah. Allah shine mai shaida kan cewa kai manzo ne daga gare shi. In wani ma bai shaida ba, to Allah ya shaida. Daka duk wanda ya ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo, ya ki yadda da shi, yana neman wata hujja da wani dalili, to bashi da Allah. Allah ya isa shaidar cewa shine ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina Yahudu, ina Nasara da suka kafirce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko ba a samu shaidar komai ba daga ko ina, to Allah ya isa shaidar kansa cewa shi ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za mu zo kan wannan a cikin bayanai insha Allah. Yukhbiru ta'ala, Allah madauki yana bada labari dangane da waɗanda la ya'lamun, waɗanda ba su sani ba, jahilai masu bijirewa daga abinda manzanni suka zo da shi. Kun gani dai ana mai da mu kan darasinmu, ko ka iya cewa majalisinmu na bana daga farkonsa har zuwa yau dai duk akan subject ɗaya yake magana, haka ne? Yan shekarun baya an taɓo wasu abubuwa kamar an yi zancen gado, an daɗe ana yi wajen kwana 13 ko yau shekara biyu ne ko uku da suka gabata. Amma wannan karan yana alaƙa ne da ɗa'a ga Allah da ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A matsayin cewa shi ne asalin addini, shi ne asalin addini. To anan Allah maɗaukaki yana magana ne da waɗanda suke jahilai masu bijirewa abinda manzanni suka zo da shi. Haka a ce idan mutum yana son addininsa ya kyau, to lallai ya zama mai biyayya ne, mai ji ne, mai sallamawa ne, mai miƙawa ne, mai karɓa marar karan tsaye ga abin da manzanni suka zo da shi. In aka ce wannan abin manzo ne ya zo da shi daga Allah, to babu zancen ya yi maka daidai, ba zancen bai maka daidai ba. Kana musulmi ne saboda ka bi wannan abu. Daga ka ce ba za ka bi wannan abin da manzo ya zo da shi ba, to ka fita daga zama cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka fita daga cikin al'ummarsa, kuma ka kafirta. Kun gane? Zancen me nake yi? Ba sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake nufi ba. Amma me bambanci tsakanin sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kin sallamawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Kin sallama masa shi muke magana, to wannan shine kafirci. Amma yace kayi, ka yadda ya ce, ka yadda da muhimmancin, sai ka ƙi saboda san zuciya, ba saboda baka yadda da umarninsa ba, to sabo sunan wannan. Ai mun yi wannan zancen a baya. Yawwa, to kullun ka bambance tsakanin wannan da wannan. Wannan zai kai mutum kafirci, wannan ba zai kai mutum kafirci ba. Komai ƙanƙantar ƙin yaddarka da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to ka kafirta. Da nauyi wannan zancen ko ba shi da nauyi? Yawwa, ba shi da wani nauyi. Shine da musulunci, shine zancen gaskiya. annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abu kace kai ba ka so ba wannan kake so ba wani abin da ban kake so ko bai dace da kai ba ko ba naka bane ko ba a wannan zamanin ba ko ka soki abin da yazo da shi to wannan fita ne daga addinin sa addinin da aka aiko shi da shi amma in ka karba sai ka kasa aiki da shi ko saboda rashin kudura ko saboda son zuciya ko zuga ta sheidan ko an baka kudi ka kiyin daidai misali to waɗannan sunan su mene saban Allah ya bayyana insha Allah ji المعارضين لهم ما سبجيروا ده opposing kun gani ngazan can mu na karba ne ko opposition yawa duk wanda ya opposing manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiri ne kun yadda yawa to nan da su ake masu opposing manzon Allah sai su ba su yadda da shi ba ko asalin annabcin ne ba su gamsu ba ko kuma abin da yazo da shi su ce ba sa so suna da wanda yafi nasa to wannan duk kafirci ne almu'aridina lahum wannan lahum din ar-rusul ake nufi masu bijirewa masu opposing su koma sahun waɗanda ba sa tare da manzanni annahum Allah yana gaya musu ne cewa dabi'ar su idza ja'atkum hasanatun ko yana ba mu labari cewa idan wani abu na alheri yazo musu nan hasanatun mun ce ku fassara me ake nufi alheri yawa falala arziki ni'ima kun gane ba hasanatun ta ladan aiki ba yawa wancan ababun kasb anan ake maganar ta amma nan ana zancan alheri na falala ni'ima ruwan sama zaman lafiya kudi abinci kishi yasa kuma sayi'a shi ma musifa ake nufi da tashin hankali da rashin lafiya da rashin arziki da sauransu ba ana nufin zunubi ba in ana zancen alhasanatu wassayi'at wadda take da alaka da at-ta'atu wal ma'asi to wancan daban amma a wannan siyakin muna zancen alhasanat wassayi'at bi ma'ana alfada'il al-arzaq da kuma al-masa'il ba a gane ba an bayyana shi bai wani yana cewa sa larabcin nan ba a fassarawa yana sa ba ku ganewa haka ne da gaske ne na'am bai abin nufi in ina bayani a bayani na nake nufi ba littafin ba wani larabcin ka faɗa saboda mun saba faɗar sa duk kun san shi ko ƴan wannan makaranta wasu kuma suna cewa ai su a nesa suke ba a nan din suke ba don haka ba sa gane larabcin da hakan an faɗa larabcin nan ba a fassara fa to shikenan an wuce su a'a ba matsala ba damuwa a'a ba zancen karatu ba nake ba ina zancen bayani na baki ai nakan shigar da larabci to wasu sukan ce wannan din ma sai an fassara shi to ko a daina larabcin gaba ɗaya kawai ai zunzun rutin Hausar sai to mu je to gashi ya fassara mana mu saurara cewa idza ja'atkum hasanatun idan wani alheri ya zo musu shi ne fassara malam sa'adi yake cewa ai khisbun wa kafratu amwalin wa tawaffuri auladin wa sihhatin abin nufi waɗannan abubuwan idan aka ce an samu damuna mai albarka shi ne khisb yawan kaka ta yi kyau a yi noma a samu amfani wato yawan amfani da kuma yawan dukiya da kuma samun ƴaƴa haihuwar ƴaƴa da kuma lafiya wannan menene alheri ne to su ake nufi da hasana a wannan siyaki yawa ba ayyukan lada ba aikin da'a ba ana nufin alherai da ni'imomi to su ake nufi in suka zo qalu sai ka ji suna cewa hadhihi min indillah wannan Allah ne yayi mana wannan ai gaskiya suka faɗa yawa wa annahum amma su in asabatuhum sayi'atun in wani mummunan abu ya same su To shi kuma nan shi ma sai fassara sai ce jadbun jadbun shine fari yawa wa faqrun da talauci wa maradun da rashin lafiya wa mautu auladin wa ahbabi da kuma mutuwar ƴaƴa da masoya in aka samu wannan kun ga ai musifa ce ko to qalu sai su ce hadhihi min indika wannan kai ka kawo mana ita ba adalci ba adalci mai imani da kaddara mai yawa jaba yayi a nan wurin shine bi abinda Allah yake daga bashiwa qul kullu min indillah qadaran wa kaunan duka daga Allah yake hukuncin Allah ne dan haka kar a dangana wa kaga wannan raddi ne ta bangaren tauhidi ga masu canfi da suka canfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya kawo wannan musiba ko Allah madaukaki ya ce a qul kullu min indillah daka in zargi za ku yi wa za ku zarga Allah an gane wani abu ba a zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wata musifa ta samu al'umma ba ai bi sababi ma ji'ta nabihi ya muhammad wannan fasara abin da suka faɗa ne cewa wannan abu ya zo mana ne saboda kai wannan abin da ka zo mana da shi ya muhammad taqayyaru bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun yi taqayyuri da manzon Allah sun yi canfi da shi kama taqayyara amsaluhum bi rusulillahi irin yadda makamantansu wato mutanen wasu annabawa a baya suka yi irin wannan canfi da manzannin Allah kama akbarallahu an qaumi fir'auna annahum qalu li musa mutanen fir'auna sun ce wa annabi musa fa idza ja'atkumul hasanatu qalu lana hadhihi idan wani abun alheri yazo sai su ce wannan namu ne mu muka cancanci wannan wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi musa an kuma wani mummunan abu ya same su sai su canfi da annabi musa wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi na mumine sai su ce ku kuka jawo mana wannan bala'i an gane wa qala qaumu salihin haka mutanen annabi salih qalu qalu tayyarna bika wa biman ma'ak su da bakin su ma sun faɗa sai suka yi amfani da lafazin mene fa'id cewa mun canfa ka da kai da mutanenka tunda kuka zo ba mu samu zaman lafiya ba haka mutane da yawa mutane yanzu suna yin wannan aiko wani ya ce aini tun da aka fara kaza din nan shikenan muka rika samun matsala da zaman lafiya Allah kyauta wa qala qaumu yasin li rusulihi mutanen da Allah ya magana a kansu a suratu yasin shi ake nufi da qaumu yasin ba sunan wani annabi bane an gane mutanen da Allah ya ba da labarin su a suratu yasin cewa manzanni sun zo musu sun karyata kun ga ai ba a faɗi sunan annabin ba ba a faɗi sunan mutanen garin ba yawwa to su ne su ma sun ce wa rusulihim inna tatayyarna bikum mu mun canfa ku dama la in lam tantahu lanarjumannakum in ba ku daina wannan addini ba za mu jajjefe ku dama mun dauka alheri ne to tunda kuka zo ku muka ga musifu suna aukuwa a garin nan to za mu jefe ku yace falamma tashabahat qulubuhum bil kufri yayin da zukatansu suka yi kama da juna saboda kafirci tashabahat aqwaluhum shi yasa kuka ga maganganunsu sun yi iri daya mana irin yadda waɗancan suka faɗa waɗancan ma suka faɗa to su ma na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke irin wannan maganganun sun faɗi wannan ne saboda sun yi kama da waɗancan na baya a irin abin da ke cikin zuciyarsu yawa aqwaluhum wa af'aluhum yace wa hakaza kullu man nasaba husul ash-sharri aw zawal al-khairi lima ja'at bihi ar-rusulu aw li ba'dihi to wannan haka yake duk mutanen da suke dangana aukuwar wani sharri ko gushewar wani alheri suke dangana shi zuwa ga abinda manzanni suka zo da shi ko zuwa ga wani sashe na abinda manzanni suka zo da shi ko gaba ɗayansa ko wani bangare nasa an gane to su ma sun shiga cikin wannan babi me yake nufi masu cewa duk bayanan da ake na addini a zamanin yanzu shine ya kawo fitintunu sunna din nan da ake ta yada ta duk shi ya kawo mana rashin zaman lafiya haka wasu suke cewa ai tunda aka fara wa'azin nan to shikenan ba zaman lafiya ne akwai masu fadin wannan aiko yawa to wannan duk shi ma rashin adalci eh rashin adalci ko idan wata musifa ta faru an yi fari a ce ayoyo tun da gari ko da mutum ɗaya ma mai alaƙa mai kaza ai dole ma mu shiga bala'i eh duk mutanen nan su suka kawo mana wannan tsadar sai a dangana tsada ko a dangana rashin zuwan ruwan sama sai a dangana shi zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko malamai masu karantarwa ko kuma masu cewa mu shari'a shari'an nan da kuka dage sai an yi duk shi ya jawo mana tashin hankali wani yana bayani yana cewa ai tunda dai aka fara zancen ana son shari'an nan to shike nan Najeriya ta daina zaman lafiya wannan shari'a sharri ta kawo kaza da kaza da haka zaka ji wani yana faɗi saboda wai duk garin da aka ce za a yi to shikenan sai an yi tashin hankali kuma ku duba a ina ne aka yi tashin hankali tun da aka fara wannan abubuwan da aka yi daga 99 zuwa yanzu abubuwan da aka yi a jihohi kiraye-kiraye ne sun samu mahallinsu a wancan lokaci ko yaya abin ya zo dai da matsaloli ciki da sauransu amma duk da haka nasarar da aka samu ta shigar da doka tana nan a rubuce ai ba karamin nasara ba ce an yi wannan ko ba a yi ba yawwa to amma kuma ka duba ka ga ai ba a samu wani kashe-kashe da wani tashin hankali da sauransu kafin wannan abun ya faru ba umuman dai ni generally nake magana akwai kuma waɗanda su gaba ɗaya addini ne rayuwar a yi addini ba sa sha'awarta sun fi so a yi rayuwa ta duniya kowa a bar shi da Allah ya abin da yake so duk kun zo wai kun tako da mutane sai an bi kaza da kaza wai bikin ma wai ba za a yi mutum yadda yake so da al'adarsa ba sai an zo an ce wai kaza da kaza mu da Allah kun takura wa mutane masu wa'azin nan su malaman nan wai waɗanne iri ne su sai ka ji an shiga sukan malamai me ne laifin malamai ne masu wa'azi laifin mai wa'azi shine ya faɗi gaskiya faɗin gaskiya ba zai taɓa zama laifi ba an haɗa ka da Allah ne ba ka so amma musuluncin kace ba za ka yi ba shikenan ba ka cikin waɗanda ake wa'azi ko ba fata muke ba amma mutum yawa yace shi ba ma musulmin bane ba ga ma waɗanda ba musulmi ba da yawa suna nan amma aka ce la ilaha illallah to za a gaya maka ga abinda Allah ya ce haka ne kawai dai shi ma mai wa'azin kuma ya bi ka'ida wajen yin wa'azi ya iya wa'azi da lafazi mai kyau da mu'amala mai kyau kamar da Allah ya kira shi bil mau'izati alhasanati bil mau'izati alhasanati wa'azi mai kyau la'alla kilan akai wa'azin mai kyau wani abun za a iya kauce masa amma masu son zuciya ai mun sani babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya wa'azi ko babu wanda ya kai shi fasaha babu wanda ya kai shi fidda lafazi amma shi ma ya faɗa an ce a'a kuma an zage shi dan haka duk mutumin da yake wa'azi da faɗakarwa ya tsammanin ba za a faɗi magana a kansa ba ina ga bai kyauta wa kansa ba shi amma dai ya kyautata lafazinsa ya kyautata niyyarsa ita ce asali ya kyautata niyyarsa ya zama manufarsa ita ce mutane su gyaru su kintsu su daina abin da suke kuma wani lokaci shi dai a kullum approach da ake kira approach yawwa approach ne da zaka fuskanci mutane ka yi magana da su wallahi ba karamar tasiri ne da shi ba wajen karɓa ko rashin karɓar mutane ga abin da ake so su karɓa ina jin kuna tare da ni a wannan a fahimtar haka yawwa babu larurar da za ta sa jijiyar wuyar sai ta tashi sannan a san gaskiya kake ko yawwa indai ka faɗi abin yadda Allah ya faɗa ka faɗi abin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ka bar wa mutum sauran ina jin dai wannan zancen mun yi shi wajen karo uku kenan yanzu a wannan majalisi ba buƙatar sai mun sake komawa kansa amma damuwar da mutum yakan shiga sakamakon abinda yakan auko a tsakanin mutane da malamai da ɗaliban ilimi musifar ta wuce kuma duk inda mutum yake surantawa akwai buƙatar a koma kuma ga addu'a Allah kin tsamana wannan al'amura Allah subhanahu wa ta'ala ya ilmantar da wanda yake abu bisa jahilci, wanda yake kuma bisa son zuciya, Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da shi kan hanya, ko kuma ya dakatar da tasirinsa. Allah subhanahu wa ta'ala kuma mai iko ne akan komai, addini kuma nasa ne. Allah kyauta. Mu koma can. Yace ina ne? Fa huwa dakhilun fi hadha adh-dhammi al-wakhim. Ko na tsallake? Yauwa. Duk mutumin da ya kyamaci ko ya dangana aukuwar sharri zuwa ga addini, cewa addinin nan shi ya jawo matsala, ba a zaman lafiya da kaza da kaza, to shi ma ya shiga. Fa huwa dakhilun fi hadha adh-dhammi al-wakhim. To shi ma ya shiga cikin wannan zargi mummuna da akewa masu irin wancan a cikin al'ummomi da suka gabata, hakanan waɗanda suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu fi jawabihim, Allah ya ba su amsa, yake cewa qul kullum min indillah, ai kullum min alhasanati wassayyi'ati walkhairi washarri, dukkan waɗannan abubuwan guda biyu, da abin alheri na ni'ima da falala da sauransu, da kuma alheri da sharri, dukkaninsu min indillahi, daga Allah suke. Daga Allah, kaga sai fasara shi ma ce bi qada'ihi wa qadarihi wa khalqihi la bi ridahu wa mahabbatihi, ba da yaddarsa da sansa ba, ba zancen da ake anan ba kenan. Ana magana cewa daga asalin ikonsa da rububiyarsa da kaddararsa da hukuncinsa da nufinsa na abu da ganin damarsa, amma bai shafi abinda Allah yake so ba. Abinda Allah yake so daban, abinda Allah ya yarda da shi daban. Waɗannan abubuwa kuma Allah ya halicce su sun auku a tsakanin mutane, wasu a cikinsu yana so, wasu a cikinsu baya so. An fahimci abin? Yawwa. Allah yana son alheri, kuma ya yi umarni da alheri. Ko? Allah baya son sharri, kuma ya yi hani daga sharri. Sai ka fahimci wani, amma in aka ce maka da alherin da sharrin kullum min indillah, to sharrin sai ka ce ya zo ne kaunan wa khalqan wa qadar. Allah ne ya nufi ya ga damar alherin ya auku, ba dan yana son sa ba. Sharri kai. Allah ne ya so sharrin ya auku, ba dan yana son sa ba. Amma shi alheri Allah yana son sa, kuma ya umarni da shi. Ina jin kun gane wannan. Yace ai ina ne? Yace famali ha'ula'il qaumi, me ya samu waɗannan mutane? Ai as-sadiru minhum tilka al-maqala al-batila, wadda wannan magana mummuna ta auku daga gare su. La yakaduna yafqahuna hadisan, ba sa gane magana. Ai la yafhamuna hadisan bil kulliyati, abinda ake nufi kenan ba la yakaduna, sai kaɗan suke ganewa, ko kuma ba sa kusa da ganewa ba, ana nufin ba sa ganewa, domin da suna ganewa ai daidai za su faɗa. Yawwa. Kuma in mutum bai gyara maganar da ya faɗa daga mummuna ta dawo mai kyau ba, ai kaga yanzu bai gane ba, don haka ashe gaba ɗaya ne ba su gane ba. Bil kulliyati shine ma'ana in totality. Wala yaqrabuna min fahmihi, ba sa kusa ma da ace sun fahimta. Au ko kuma la yafhamuna minhu illa fahman da'ifan, ba sa fahimta sai fahimta mai rauni. In ku an fahimci abu mai a raunace, ai kaga dai ba daidai din aka faɗa ba. Da an fahimta kuma, to da daidai din za a faɗa. Wa ala kullin fa huwa dhammun lahu, kuma dai mai aka yi, to wannan zargi ne. Wa tawbiqun ala adami fahmihi, ana sukan su ne nan akan cewa ba sa gane abu. Wa fiqhihim anillah, da rashin fahimtar su daga maganar Allah. Wa ar rasulihi, da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalika, wannan me ya sababin sa? Bi sababi kufrihim wa i'radihim, saboda kafircewar su, sun ki zancen Allah, sun ki umarnin Allah, kuma sun bijire wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun ki bin maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Tasla tasliman wala amala, sun ki mika mata wuya, sun ki aiki da ita. Don haka wannan shine sakamakon duk wanda yaki bin maganar Allah yaki bin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum mun sai komowa ko wa fi dhimni dhalika a cikin hakan madaha man yafhamu anillah ko maduhun hakan ne madaha man yafhamu Allah madaukaki ya yabi ko kuma ka ce an fada iya fahimtar ko maduhu man yafhamu anillah za a iya fahimtar yaban waɗanda suke fahimtar zancen Allah domin din da an soki waɗanda ba sa fahimta ai kaga dinnan an gane yawwa dinnan an ce dinnan ma'ana abinda zaka fahimta daga akasin abinda aka ambata shine mafhumul mukhalafa ko yawwa in an ce waɗannan mutanen ba sa gane zance to ma'ana ashe waɗanda suke gane zancen Allah abin yabo ne an fahimci abin wannan ko an faɗi hakan ko ba faɗi hakan ba kai zaka fahimta daga sukan da aka yi waɗancan shine abin nufi wa ar-rasulihi kuma fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal hasu ala zalika da kwadaitarwa akan lalle ayi kokari a rika fahimtar maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma ina nana ta wannan zance ya jama'a a tashi a nemi fahimtar maganar Allah a nemi fahimtar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il abwabi musuluncin nan wallahi akan malaiki musuluncin nan ba na ƙasa ce a cikin sa ba kuma duk abinda mutum yake so ya fahimta malaman baya duk sun gama sun yi bayanin waɗannan abubuwa rikicinmu a wannan zamanin ba shi da wani dalili muna cikin zamani na sauƙin samun information sauƙin samun ma'lumat nan da nan mutum zai bincika nan da nan ya samu kuma duk abin da mutum yake so din nan ya gane wallahi malaman baya duk sun yi bayaninsa in littafan tafsiri ne ga sunan ɗuma-ɗuma ɗaruruwa ko ka tashi ma ka ce dubbai littafan tafsiri in ka bo shuruhin hadisai su ma ga sunan da yawa ana samowa wasu da ɗaɗɗu can baya da ba a san da su ba yanzu an same su na malam wane ne malam wane an san shi ya rubuta sharhi akan Bukhari sharhi akan Muslim kudu ba ku ga ayyukan duk da malamai suke yi mutum ya rubuta maka sharhi na Abu Dawud sifili wajen ɗari wannan ya rubuta maka wannan wannan ya rubuta maka wannan duk ga suna littattafai da yawa ya jama'a ilimin yana nan da faɗi kar ka tsuke wa mutane addinin musulunci kar ka tsuke shi kuma babu wani abu da wani zai zo da shi yanzu sabo da zai karrara usulan wa furu'an furu'an na'am akwai nawazil bakin abubuwa da suke aukuwa wanda duka alherin mutum shine ya bi abin da na bayan nan suka karrara a cikin littattafan fiqhun nan duk akwai alheri ga sunan a ciki ka'idoji na fiqhu ka'idoji ka duba littafan mazhabar malikiya rubuce-rubucen da aka yi na sharhohi da sauransu duk fahimtar waɗannan ba fa ya ishe mu mai addini rikice-rikicen nan duk mun gaji da shi ba buƙatar sa a dawo a karanta addini ayi aiki da abin da Allah madaukake yayi umarni da shi an gane wannan a tsaya ayi kokari a fahimci abin da Allah ya faɗa a fahimci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hujja anan take duk abin da ba maganar Allah ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ba hujja bace sai abin da magabata sahabbai tabi ai suka yi ijma'i akai in aka ce ba wanda ya saba wannan aqida su ce to shi ma wannan haramun ne ka saba kaga kenan abinda yake wajibi kai da'a gare shi abubuwa uku qur'ani da sunna da ijma'i to akan waɗannan matsalolin kuma duk abinda muke so na addini wallahi duk an gama da shi a ciki san gaskiya a addini to yana nan zai samu wanda kuma wani abu yake so to shikenan shi da ubangiji da ya halicce shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shiryar da mu kunci biyu tayyib mu karasa wannan gurin sai a hakuri da gaggawa والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك كدايتر واكن فهمتر مغنر الله da kuma dukkan sabubban da suke taimakawa akan haka min al-iqbali ala kalamihima mutun ya maida hankali kan maganar Allah yawa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun zancanka qur'ani kullun zancanka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka fahimta wa tadabburihi da kuma tuntuntuni akai wasuluki turqi al-musilati ilayhi kuma ka bi hanyar da za su kai ka zuwa ga tadabburin da fahimtar falau faqihu anillahi inda mutane sun fahimta daga Allah ma'ana sun fahimci zancar Allah la alimu anna alkhayra washarra walhasanati walsayiat kulluha biqada'i Allah wa qadarihi da bai kamata su kawo wannan abun ba ko yawa amma da suka bi shubuha suka kibin muhkamat sai Allah ya batar da su ko fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtida'a alfitnati ngai ibtida'a ta'wili kai Allah ya gama wallahi komai a bayyane yake abi qur'ani magana tana nan abi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana tana nan gaskiya tana nan la yakhruju minha shay'un an dhalika babu wani abu da zai fita wa anna ar-rusula alaihim as-salatu was-salam manzanni la yakununa sababan li sharrin yahduthu bada su taba zama sababi na wani sharri da zai auku ba dan haka in kaga sharri ya auku a zamanin wasu mutane to sababin aikin su ne Allah yake musu uquba wannan sababin ma'asi kenan ko yawa ko kuma Allah yana so ya jarrabe su dan ya ba su lada akan wani abu dan ya ga za su hakura ko ba za su hakura ba hum wala ma ja'u bihi ko su din kansu ko kuma a danganawa abin da suka zo da shi a ce shine ya jawo musifa annabawa ba sa zuwa da sharri haka nan abin da suka zo da shi na darasi na ilimi na shari'a baya zuwa da sharri babu sharri da haka kada a soki addinin musulunci da cewa shine sababin sharri ya annahum bu'ithu bi masalihid dunya wal akhirah wad din domin kuwa Allah ya aiko su ne su an aiko su ne da maslahohi na duniya da kuma na addini ko bi masalihid dunya wal akhirah to nan masalih ne ya samu kai ma naka masalih ta li'annahum bu'ithu bi masalih in an ce bi salahi an aiko su da gyara da gyaran aka aiko su koko da masalih abubuwan da za su kawo gyara masalih din zai fi yawwa yawwa an aiko su da masalih ma'ana su zo da duk abin da yake maslaha ne ta duniya ko ta lahira ko ina jin zancen yafi bayyana haka bai ya Allah muna roƙonka Allah ka kintsa mu Allah ka daidaita mana lamarin mu Allah ka maida mu kan tafarki Allah ka dora mu akan hanyar ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka taimaki jihar Jigawa Allah ka bata zaman lafiya duk abin da zai jawo tashin hankali Allah ka kade shi waɗanda duk suke kintsa-kintsa ko suka kintsa wasu abubuwa na cutar da al'umma ya Allah ka san su Allah kai maganin su Allah ka hana su yin abin da suke nufi ya Allah ka toshe musu basira Allah ka fidda su daga cikin al'umma Allah ka hana abin da suka tsara tashi ya Allah ya Allah babu inda za a je a nemi taimako in ba a gunka ba ya Allah muna neman taimakonka Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka tsare sharri da masu sharri Allah ka tona musu asiri Allah ka kauda su daga cikin al'umma ya Allah ka shiryar da masu shiryuwa daga cikin su waɗanda ba masu shiryuwa ba kuma ya Allah kai maganin su ka tsare su daga cutar da al'umma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك